رحمة للعالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أقول لك الله سبحانه وتعالى ونشكيكم سبحانه وتعالى لا يوم تأيسوا وأن اللوكتي يوم شرون لأوكو قوات رمضان شكرا تلو إيدي بلو إيدي أربعين دشنا باين سلام الله صلى الله عليه وآله وسلم من ساكا الدعاء وأن مجلسين مسجد السنة wanda yake kan titin Sardauna cikin garin Nasarawa da jihar Bauchi ci gaba da jin fassarar ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma ko kuma hali inda muke karatu cikin rubutun Al-Qur'ani ila ma'anin Al-Qur'an muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa cikin abin da zamu karanta da wanda zamu saurara ya dantar da mu wajen yin aiki irin wanda Allah ya yarda da shi muna cikin suratul Qaf mun tsaya wato aya ta 26 za ta tashi aya ta 27 qala al-karimu na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala qarinuhu rabbana ma aqdaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
إما أمان تابسيك إنينا رجولي أكاين أبندا zai kasance tun daga lokacin da mutuwa ta riski musamman bawa wanda yake saba dokar Allah wanda ya musa tashin alkiyama da abin da mala'iku za su faɗa masa karininsa cikin mala'iku wanda yake gadon abubuwa to sai ambata masa abin da yake tare da shi a halarci wanda ya tattara kuma da umarnin da Allah ta'ala zai yi ga wanda yake khazinun nar akan ya watsa dukkan kafiri wanda yake mai taurin kai cikin jahannama wanda yake mai yawan hana alheri kuma wanda yake yawan zalunci wanda yake shakka game da tashin alkiyama hasali ma wanda ya sanya wani abu bauta daban tare da Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ce fa alqiyahu fil adabi shadid aje fa shi a cikin azaba wacce take mai tsanani muna roƙon Allah ya mana tsari da ita
amin
to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qala karimuhu karim din nan da aka faɗa ba shi ne wancan na farko ba aje mun yi bayani gurgudu kowa yana da karininsa cikin mala'iku yana da karininsa daga cikin shaitanu to kana karininku sai karininsa ma'ana wanda yake tare da shi cikin shaitanu alladhi quyyida lahu wanda aka tamfara masa shi sai ya ce rabbana ma adagaitu ya ubangiji na ko ya ubangijin mu ne fa ban batar da shi ba daga yanzu shi shedanin da yake tare da mutumin da yake saba wa Allah musamman wanda yake shirka da dukkan ayyuka wanda Allah ta'ala baya so shedanin sai ya masa umarni ya taimaka masa ya ingiza shi wajen aikatawa to a ranar alkiyama idan ya ga irin sakamako da Allah ya tanadi ga waɗanda suke kangararru ba zai yarda cewa shi ne ya sanya shi ba karainin nasa a lokacin cikin shedanu sai ya ba da uzuri ma Ubangiji ya ce rabbana ma a ɗagaito mu ya Ubangijinmu ni fa ban batar da shi ba ban taɓar da shi ba ai adlaltuhu wato ban taɓar da shi ba walakin sai dai kawai kana fi dalalin ba'id shi dai ya kasance a cikin wani bata ne mai nisa fa da'awtuhu kawai ni na kira shi ne ya zo ya yi abin da ni ma nake so fastajaba ni sai amsa mu kaga a cikin wannan aya akwai tanakudi mu to dama haka lamarin yake wai abinda Bahaushe ya ce in giza mai kan turuwa shi duk shedani in ma shedani cikin mutane wanda yake talalaban mutum ya koya masa aikin banza ya hana shi ayyukan alheri ko kuma shedani cikin aljanu koyayye wanda ba a ganinsa alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake koyayye yake sanya wasu wasi na umarni mummuna a zukatan mutane suka bi shi to a ranar alkiyama babu ɗaya daga cikinsu da zai yarda cewa shi ne ya sabbawa hatta waɗanda suke zuwa da zimmar addini waɗanda za su zo da shubuhat kun san a cikin wato ɓata wanda ya fi tsanani shi ne ashubuhat akwai ashahawat akwai ashubuhat ashahawat shi ne abinda rai yake sha'awa abinda rai yake so mummuna mara kyau mutum sai ya bi shi yana sha'awan kuɗi namiji yana sha'awan mace mace tana sha'awan namiji ana sha'awan abinci ana sha'awan wasu abubuwa waɗanda suke a cikin rayuwar duniya to akwai waɗanda ba sa iya dannewa zuciyarsu su bi waɗannan ababen ta hanyar shari'a daga zuciyarsu ta ƙawata musu to za su iya neman waɗannan sha'awoyin nasu su gamsar da sha'awoyinsu ba ta hanyar shari'a ba to amma jumlin masu aikata irin wannan shahawat ittiba'u shahawat zaka ga mutum yana da shuuri a jikinsa cewa wannan abin laifi ne yake aikatawa wanda ya aikata zina misali ya san cewa laifi ne ba wanda zai ce halacci wanda ya ɗebi kuɗin wasu ko ya sata ko ya ha'inci ko ya ci kuɗin marayu ko makamantan irin wannan tabbas ya sani a zuciyarsa cewa laifi ya aikata to kaga wannan da sauki wanda ya san yayi laifi akwai tsammanin ya koma ya tuba zuwa ga Allah ya bi hanyoyin da aka shimfiɗa na kubuta daga wannan laifin to amma ash-shubuhat shine fi tsanani wanda za a nuna wa mutum wannan abun kaman addini ne alhali bai ba addini bane shine shubuha abu mai rikitarwa waɗansu waɗanda ba su da karatu da yawa cikin shubuhat har ma waɗanda suke masu karatu in ba su nemi ma'arifa daga wajen ahalinta ba to sau da yawa sai kaga sun faɗa cikin fitina ta shubuha don haka ita fitinatu shubuhat ashaddu min fitinati shahawat to a ƙarƙashin fitinatu shubuhat ne za ka ga mutum zai aikata laifi wataƙila ma wani lokaci shirka ma zai yi amma wallahi wani ba zai taɓa yadda laifi ba ne kawai yana ga cewa daidai ne wannan abu shubuha ke yanzu waɗanda suke ta yin hidimar maulidin nan duk yadda zakai da su su dare suke biske kaga shi buhari wadanda aka sa su a himmar waliyan nan shi buhace saboda sun gamsu ne kuma an nuna musu wani abu abawa ce sai aka nuna musu kaman zare sai suka yadda to hatta irin wadannan a ranar alkiyama wadanda suka ja mutane daniya suka nuna musu abinda ake yi dade ne a karkashin shubha wallahi a ranar alkiyama babanta suke da gare su إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم خارجين من النار كأجل أنا نونا وأنت سكي جاوبوا وأنت أكاين وأنسوا tafarki wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suka ja mutane a bisa shubha suka nuna cewa su ne masu yi wa mutane abu a ranar alkiyama ku zo wajen mu za mu muku kaza za mu saku a alfarmar mu har ma a tatsuniyar da ake fada akwai wadanda ma suke hana mala'ika ya sa mutum a wuta su daka matsawa ko duk ana fada to a ranar alkiyama za su baranta haka Allah ya fada a Qur'ani tabaraka su ubangai ya kansa shaytan iblis a ranar alkiyama zai barwanta daga wadanda ya ja su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa barazu lillahi jami'an fa qala du'afa'u lil ladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a fa hal antum mughnuna 'anna min adhabillahi min shay qalu law hadana Allah la hadaynakum sawa'un 'alaina ajza'na am sabarna ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لفي ضلالهم
لهم عذاب أليم
لهم عذاب أليم to kaga waɗannan ayoyin duka da wannan da ke cikin suratul baqara da waɗannan ayoyi biyu da ke cikin suratul ra'd baki daya
suratul ibrahim
suratul ibrahim Allah subhanahu wata'ala yana nuna ma bayi ne barantar da jagororin bata suke yi ga waɗanda suka batar da su har iblis da kansa a kiyama abin da yake fada wa mutane sai yace ma ana bi musrifikum wa ma antum bi musrifiyya da farko sai da ya tabbatar musu inna Allah wa'adal wa'adakum wa'adal haq sai an gama hukunci ma dan wuta san shiga wuta sun juya kan shedan idan sun juya kan wadanda suka gansu mutane da suka ja su shine ta cikin bakara take ambatawa da kuma aya da muka so makarantawa anan ta cikin Ibrahim za su baranta mutane za su ce a su ba su wane su ba ruwan su musu duk wanda yace zai saka a aljanna ya baka wannan garanti ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya sa mutane a aljanna sai dai idan Allah ya masa izini ya sa to don haka za su baranta shedan da kansa shi ma sai ya ce to in an ce ai shedan ne shedan din shi ne ya ja sai ya ce ni to ku ji tana Allah ya muku alƙawari mai kyau in kun bi manzanninsa za ku shiga aljanna ya muku alƙawari na gaskiya sai shedan ya ce kuma shi ma sai ya lallabo yawan mutane nasa alƙawari kuma sai suka bar na Allah na gaskiya suka bar nasa na bata dan haka sai ya ce to ku sani na kira ku ne kuka ansa mu ban tilasta ku ba ni ban zamanto na tilasta ku ba kuma a yanzu ba zan zan me taimakon ku ba kamar yadda kuma ba za ku iya taimako na ba zai nuna ya barwanta daga gare su shi ba su to kuma ina mutum zai koma ba inda za a koma in an koma wajen Ubangiji kuwa to shi kuma ya saba alƙawarinsa dama ya yi wa mutane kashedi tun suna duniya ko ba su bi ba To shine nan Allah ta'ala yake ambata wa qala qarinuhu abokin gwamayyar tasa wanda ke tare da shi cikin shedanu wanda yake talalabarsa zai ce masa rabbana ma ana da gaitu ya ubangijin mu ni fa ba ni mun badda shi ba walakin kana fi dalalin ba'id shi dai ya san a cikin patane mai nisa ya bi abin da ransa yake so kawai amma kar ya daura masa su kuma waɗancan suna cewa ku kuka mana alƙawari za ku samu a aljanna ko ana cewa shedan ai kai ne ka fatar da mutane a to ai Allah ya muku alƙawari ya ce kar ku bi ni me yasa kuka bi ni ba haka bane Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa me yasa kuka bi wasu wasan da ya muku a cikin zuciya ana wannan jayayya qala ta'ala to sai Allah madaukaki yace la takhtasimu ladayya kada ku yi jayayya gaba gare ni ai ba yanfa'ul khisam muhuna jayayya ba za ta amfanar da ku anan ba jefa laifi ga wani ba shi ake bukata ba yanzu an yi jarabawa ne an ba ku sakamakon sa shikenan وقد قدمت اليكم بالوعيد نرجانا غباتر مكو تن الدنيا بالوعيد كشهدي نا عذاب ga wanda ya aikata irin abin da kuka aikata بالوعيد بالعذاب في الاخره ان لم تؤمنوا cewa narko yana jiran ku a lahira in ba ku imani ba wala budda minhu kuma na ce muku ba makawa daga azaba ta ga wanda ya saba mu Allah ta'ala zai ambata wa bayi yace ai ya riga ya ga musu tana duniya me amfani kuma ai kaman anan duniya ne ko ko anan duniya idan aka ce akwai chance da aka bayar kuma aka sanya kaidoji aka ce abi ko mutum da ya bi wannan kaidan ba daga baya zo shi kuma yana wallahi tallahi lokaci ya wuce ba zai amfana da shi ba ko da dan makaranta ne ba abin da yake sai ya wuce wuce baya karatu wadancan kuma suna karatu kullum ma da yana musu kashe da afai karatu jarabawa ne idan ta zo babu abin nan ba receipt wadancan sai suka yi karatu suka dage suka dukuba suka hana kansu ya wuce da kalle kalle da browsing shiga Facebook da sauransu suka dukuba kullum karatu suke wadancan kuma sai sharholiya sai da aka zo lokacin jarabawa ba su shirya ba suka rubuta abin da suka rubuta sakamako sai ya zo waɗannan ba su ci ba waɗannan kuma sun ci za su fita da kyakkyawan grade to wancan kuma sai ya tsaya yana wa zai zarga an riga an masa kashedi ko to ballantana kashedi na ubangiji cikakken kashedi duk shiryar da ake bukata da za ta nusar da mutum zuwa ga aljanna sai da Allah ya nuna dinki rai Allah sai da ya kimsa masa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha an kimsa mata fajircinta sakon Allah ta aka nuna mata aka mata kashedi sannan bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala sai da aka kimsa mata a zuciya kuma aka mata umarni da shi takanasta sama aka dinga aikowa manzanni dan su rika nusar da mutane zuwa ga tafarkin Allah don haka Allah ta'ala zai ce musu la takhtasimu ladayya kada ku yi jayayya a gaba gare ni wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id al hali na riga na gabatar muku da kashedi na narkon azaba da duk wanda bai yi imani ba don haka a yau babu alfarma yadda kiyama ta bambanta da duniya kenan a duniya mutum yana da kuɗi da zai iya amfani da shi wajen ɗaukar lauya yana da kuɗi a lauye magana ko ka san ba abin da lauyoyi suke sai lauye magana wallahi ladai to yana da kuɗi da zai ɗauki lauya a lauye magana ko kuma ya ba da hanci a alƙali idan mai karɓar na romo ne ya canja zance ba shi da gaskiya sai a ba shi ko kuma ya nemi wani sai ya nema masa alfarma a wani abin da ya kubce masa na wani chance interview ne aka ce kowa sai ya je shi bai je ba to zai iya samu wadansu manya sai su saba ki su ce dan mu ne shikenan sai a bashi appointment da duk wasu abubuwa da ake to sabanin lahira da duniya babu irin wannan lahira ubangiji ne yake yin hukuncin shi kadai babu lauya kuma tambaya yake wa bawansa ma minkum illa sayukallimu Allah laysa bainahu wa bainahu tarjuman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ɗayan ku face a ranar alkiyama sai yayi magana da ubangiji ba tafinta a tsakani ubangijin da yake masa magana yana jin maganar Allah yana bada ansa da kuma mala'iku suna tsaye dukkan halittu kowa yayi tsit kai kadai yanzu ake address kowa yana ji don haka Allah subhanahu wataala zai gaya musu yace wa qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalu al qawlu ladayya ni fa ba a musanya zance a gaba gare ni in Allah ya hukunci ba a canja ba kuma Allah yace wa ma ana bi dhallamin lil 'abid kuma ni be banzan mai yawan yin zalunci banzan mai zaluntan bawa ba Allah yace banzan mai zaluntan bai ba na zaluntan bai wa ma ana bi dhallamin lil 'abid Allah yace ni ba na zaluntan bai Allah baya zalunci fa u'adhibuhum bi ghayri jurmin bal lan tanana azabtar da su ba wani laifi a zallam abi ma'ana zulm saboda Allah yace la zulma al yawm liman al mulku al yawm lillahi al wahid al qahhar la zulma al yawm inna Allah sari'ul hisab Allah zai tambaya wa ke da iko a yau zai sai Allah ta'ala ba wa kansa ansa a wani kaulin yace ga Allah ne daya dayan nan mai ikon tankwasawa mai yin yadda ya ga dama Allah ta'ala yana da ikon ya zalunci dan ba wanda ya sai tambaye shi in yayi
dawo
to amma saboda adalcin sa sai hana wa kansa zalunci Allah yace bana zaluntan bai da haka abinda bawa ya samu a ranar alkiyama shine nasa wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yu'a thumma yujzahu jazaa al-awfa kowa abinda ya aikata shi za a bashi man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa 'alayha wanda ya mai kyau kansa ya taimakawa wanda ya munana sakamakonsa ne zai koma kansa Allah baya zalunci ko ba ne ba ba mai nema maka alfarma a wajen Allah kiyama ku duba wani abu wani in kiya Allah yawa annabi Ibrahim a kiyama ayyai ma annabi Ibrahim tun a nan duniya na'am khalilullah wattakhadha Allah Ibrahim khalila hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama annabi Ibrahim zai yi tambaya dangane da kokarin nema ma babansa alfarma Allah subhanahu wataala ba zai bashi ba sai Allah ya sa a kawo wani sai annabi Ibrahim ya ganshi a tambaye shi wane ne wannan sai ce babana ne sai Allah ta'ala ya sa a tahawulin siffar sai koma kamar rago a gaban annabi Ibrahim sai siffar sa ta koma kamar wata halitta mai kama da rago mai kama da kuda sai Allah ya umarni ya ce a yanka shi sai a yanka shi ba wai mutuwa zai hara bada ba a nuna cewa yanzu alaka tsakanin Ibrahim da babansa ta yanke sai a dauke shi kuma sai a jefa shi a wuta to wai sai nemi alfarma da wannan kun ga dai annabi Ibrahim shine farkon annabi ya ce awwalu man yuksa yawmal qiyamati Ibrahim Khalilullah aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam farkon wanda za a bawa tufa dan kowa tankar zai tashi farkon wanda za a bawa tufa ba kowa fa za a bawa ba sai wanda suke kusa da ubangiji masu alfarma Allah ka samu ciki
amin
alfarmar Allah ce to annabi Ibrahim shi za a fara bawa tufa ya sa ka san darajar sa amma gashi a gaba gare shi za a dauki babansa a sa wuta saboda babansa ya mutu a matsayin me a matsayin kafin to a nuna maka cewa ba wani abu da yake amfanar da mutum a kiyama sai aikinsa sai falalar Allah da rahamarsa Allah ka lullube mu da falalar ka da rahamarka
Allah ta'ala ya ce yawma naqulu li jahannama, a wannan wuni ne da zamu ce ma jahannama. Halim talati shigin cika wuta, an ce mana guda bakwai ne Qur'ani da ya faɗi sunan su. Al-Qurtubi sai da ya kawo su ala tartib, wanda take can kasan su ita ce sakara, ita ce darkul asfal min an-nar, wanda za a san al-munafiqun da Allah ya faɗa. Suna nan kuma Qur'ani kai ma za ka fitar da su, sulafa, sahawiya, suhutama, duka sunan mutocin Allah ya ambace su a cikin Qur'ani. To me yasa ake talakin jahannama a kansu alhali ita ce karama a sama? Saboda ita ce a sama, kun san ita wuta darakat ne, kamar yadda aljanna take ita kuma darajat. Ita aljanna darajat, ita kuma wuta darakat. In an ce addaraku, ramin da yake kasa, to in an ce darakat, ramuka ramuka, wani kasan wani, wani kasan wani, haka suke bala'i. To ita jahannama ita ce a farfajiyar sama, sai kowa ya shige ta kafin ya tafi inda zai je, in kuma anan zai tsaya to zai tsaya anan. Ita ku aljanna darajati ne, kaga kenan mutum sai ya shiga jahannama kafin ya tafi in sakara ne ma da take kasa. Allah ka mana tsari da wuta, kowa da masu azabtar da nau'o'in azabarsu. Shi yasa ka waɗansu in azabar da za a musu, ruwan mugunya na bala'i da yake fita daga jikin ƴan wuta yana sauka a can, kuma sai a dinga tarawa ana ɗurawa waɗanda suke cika ƙarin azaba. To ita kuma aljanna darajati ne, matakalai ne ita kuma, sama 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 ne. Su kuma aljanna guda takwas ne, karamar ita ce a ƙasa, sai kuma wanda yake samanta, sai wacce take samanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya bayyana mana cewa waɗansu ‘yan aljannan za su yi haka, su ɗaga kamar yadda kake hango taularuwa a sama, haka wani zai hango gidan wasu. In kai haka ka ɗaga kai, ai za ka taularuwa tana ƙyalli ko? Amma za ka iya abin nan siffanta abin da ke ciki, kai dai ka ga ƙyalli kawai. To haka za su ɗaga kai su hango aljannan da take samansu, amma ba za su ga komai a cikin ba, sai dai su ga walƙiyar kawai da hasken, amma ba za su ga mai ke ciki ba. Allah san wa aljanna. To Allah ya ce yawma naqulu li jahannama, a ran da za mu ce wa jahannama, a wannan rana da za a kwaɓi bakin masu musu da suka ƙi bin Allah, sai Allah ya ce halim talati, kin cika. Istifhamu ta haƙiƙin ne li wa'adihi bi mithliha, tambaya ce amma tabbatarwa ne, saboda Allah ya mata alƙawarin sai ya cika ta. Wa qad halqa al-qawlu minni la amla anna jahannama min al-jannati wan nas ajma'in, batu ya tabbata waje na anji Allah, sai na cika jahannama da taron mutane da aljannu baki da al-maksaba ma cike da wata Allah wuta ba ta da kyau. Wa taqulu, idan Allah ya tambaye ta shin kin cika, sai ta ce da suratul istifham ka su'al, ita ma da salo na tambaya, kaman yadda aka mata tambayar sai ta mayar. Hal min mazid, akwai ƙari ne? In akwai a kawo zamu yi accommodating duk matsin da yake ciki za a sa. Wani kalami ta ce hal min mazid, kaman ta ajibi ne, yanzu duk wannan makarewar da ta yi kuma akwai ƙari, ba maki kenan ita ma take. Ai la asau ghayra ma mtala'tu bihi, ba zan iya ɗaukan sama da abin da na ɗauka ba. Ai kadim talatu, kamar ta ce ai na gama cika ne, kamar ai tambaya ne a ce akwai sauran abin nan, shin za ku ci gaba da aikin nan? Aikin bai ƙare ba ne? Mun gane ko? A Hausa ai ana nuna kenan, wato suna fata ai aiki kan yanzu su suna so a ce ya ƙare, kuma shi akwai sauran aiki. To shi ne wannan ta yi wannan tambaya. Ko kuma ya iya kasancewa aw min mazid huwa istifhamun bi ma'anar istizada tambaya ce amma tana neman a karo ne ai hal min mazidan fa azdad akwai kari ne in sake cinkusa su dama ba gidan jin dadi ba wallahi ce kowa sai ya samu space haka za ta sake garwayawa ta kwamutsa ta chakula hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga anas dan malik allah ya kara masa yarda hakan ne akwai irin wannan riwaya daga abu hurayra ita kuma hiya atwalu min hadhihi manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu jahannamu taqul jahannama ba za ta gushe ba tana fada hal min mazid akwai kari ne ya ubangiji so take a sake kara mata sai an zuba sai ta ce hal min mazid hatta yada rabbul izzati fiha qadamahu haka yazo cikin hadisin amruha kama ja'at bila takyifin wala ta'ti yana daga cikin ababe na sifat sai ka fade su kamar yadda yake ba tare da tamthili ko tashbihi ko ta'dili ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace tana cewa a kara mata har sai mai rahama ya sa tafukansa a ciki haka yazo a cikin hadisi yaya suke ba mu sani ba kai karambanin kokarin siffanta su kai shishigi ba haka magabata suke yi ba amma da yake an fada sai ka fada a yadda manzon Allah din ya fada fa taqulu a lokacin ne sai ta ce qaq qaq wato ta tumba tsakiya abun ya matewa wayizwa ba'dha ila ba'dhin sashan tasayyata kula zuwa ga sashi lokacin da ubangiji ya sanya kadamahu fiha kaga lokacin ne kenan za ta ji cewa ba za ta ƙara tambayan kani ba ashe kenan inda mutane ne za ta takuma dace to nan da tace hal min mazid tarin ashe take nema a sake zuwa ba Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito hadisi kamar da yaso cikin sahih muslim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihtajjatil jannatu wan nar aljanna da wuta wata rana suke hujjatatte ne a tsakanin su wannan tana fadan yaya take wannan tana fadan yaya take ita wuta a lokacin sai tace faqalatin nar fiyal jabbaruna wal mutakabbirun wuta sai tace kangararu masu girman kai ciki na za zuba su ji wuta jabbarun wanda suke kangararu masu kangare ma Allah wadanda suke al mutakabbirun masu kimbin gaskiya sune masu girman kai kenan wuta tace ita ce masu su faqalatil janna al janna sai tace shi ya du'afa'un nasi wa masakinuhu ne kuma waɗanda ake raunanarwa saboda bin gaskiya da muskine waɗanda ba su shagaltar da kansu ba a duniya sai bautar Allah a ciki na za su ba ba ana nufin duk wani mai rauni dan aljanna ba a waɗanda ake zalunta su saboda bin Allah mafiya yawan masu bin Allah zaka ga talakawa ne kuma amma zaka iya samun wani talakar kuma matsiyacin kansa ne to ba irin sa yake magana ba sai ya bi babu nan babu can babu waɗanda suke masu launi ana zalunta su ba su isa kwatan haƙƙinsu ba ko sun dage wajen bin Allah to sai aljanna ta ce ni ne mai su faqada bainahuma sai Allah ta'ala ya hukunci a tsakaninsu sai ya gaya ma aljanna ya ce faqala lil janna anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi ke rahama ta ce ina jin kan duk wanda na ga dama a cikin bayina game da ke Allah ta samu a cikin su wa qala lin nar sai Allah ta'ala ya ammata ma wuta ya ce anti azabi u'azzibu biki man asha'u min ibadi ke kuma azaba ta ce nakan azabtar da wanda na ga dama cikin bayina da ke sai Allah ta'ala ya ambaci wani kalami ya ga ya musu yace wa li kulli wahidin minkum mil'uha haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ga mu wuta da aljanna da hukunci a tsakanin su yace kuma kowace dai a cikin ku biyun nan zan bata tumbatsatta sai ta cika ta tumbatsa don haka kamar yadda wuta za ta cika ta tumbatsa hadisi yace aljanna ma za ta cika ta tumbatsa amma wani hadisi na Abu Hurairah wanda na ambata mana ya ku wannan tsawo wanda Imam al-Bukhari ya kawo cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci cewa ita aljanna yayin da aka sanya yan aljanna sai Allah ya cika ta da wasu halittun da zai halitta a ciki
na'am
karka san mata cewa wai ita arha ce da ita a kadan ne masu shiga amma Allah ya alƙawari zai cika ta kaga Allah zai halice wildanul mukhalladun duk da cewa su suna nan an halice su hurun ayn su ma ya tabbata suna nan an halice su amma Allah ta'ala cikin ikonsa da kudarsa zai iya halitta waɗansu khadamai ga waɗanda suke nan aljanna waɗanda ko ba a ambata ba kaga sai zama to su ne suka cika aljanna wajen yin hidima ga yan aljanna ka san ga nan aljanna ba aikin fani balle na baki ba as ba tas eh ba abin da kake kai aljanna sai abin da kaga dama amma ba wani aikin da zaka yi Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya an nuna cewa lokaci ya yi amma ga aya da Allah madaukake ya ce udkhuluha bisalamin ku shige ta da aminci ai salimin min kulli mukhawifin kuna amintattu daga dukkan wani abun tsoro aw ma'a salamin ko kuma ana nufin ku shige ta tare da sallama ai sallimu wadkhulu ku sallama idan za ku shiga aljanna ka san lokacin da za a shiga aljanna za ku sallama ko kuma udkhuluha bisalamin ai ku shige ta kenan kuna cikin aminci ba kwa tsoron wani abu ko kuma ya iya daukan wato udkhuluha bisalamin ai bisalamin min Allah wa malaikati wato Allah zai mu sallama malaikun Allah za su mu sallama a lokacin da za su shiga kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul zumar wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum iktum fadkhuluha khalidin Allah ta sanya mu a cikin su Allah ya ce lahum zalika yawmul khulud wannan wuni shine wuni na dawama lahum ma yasha'u suna da duk abin da suka ga dama yanzu abin da aka yi sanya na doka ga annabi adam wala taqrabu hadhihi shajara an dauki ko yanzu kun shiga aljanna babu kaidi duk abin da ka gani a gidanka aljanna naka ne yi amfani da shi lahum ma yasha'u fiha kuma ba nan ta tsaya ba Allah ce waladaina mazid kuma akwai kari a wajen ziyadatan ala ma amilu wa talabu kari akan abin da suka aikata kari akan abin da suka nema Allah zai kara ba su mafificin kari shine abin da ya tabbata a sisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yan aljanna suka shiga aljanna suka dawwama a ciki akwai kari biyu da Allah zai musu ya zo cikin hadisi kari na farko Allah zai ce musu kun gamsu da abin da aka rusa ya Allah ka mana kome ka ne santar da wani sifatin nemomin da Allah ya musu sai Allah ya ce to na yarda da ku na sanya muku yarda ta ba zan yi fushi da ku ba har abada dadi kan dadi to sai sun zauna cikin nishadi da amincin ubangijinsu kuma sai Allah ya sake tambayar su wani zamani shin kun gamsu da abin da aka muku me zai hana mu gamsu ya ubangiji sifatin tarin nemomin da Allah ya musu sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yaye musu shamaki hasken nan da annabi ya ce nurun anna arahu cikin hadisin Abu Dharr al-Ghifari haske ne ya hana daga ganin ubangiji akwai shamaki shine wannan hasken shine wanda Allah ya saki wani abu a wani kaulin mufassirin annabi Musa lokacin da dutse ya tarwa tsaye ayi abin da ya suma to Allah sai yayi wannan shamake bayi sai su ga ubangiji a zakatsa Allah cika mana wannan ni'ima ya rabbul alamin nan za mu tsaya saboda mun ce akwai a batutuwa na kwamiti na marayu za su yi sarmana da kuma yau ita ce rana wanda ake san haɗa alƙaluma na abin da aka samu kuma jiya mun san jan hankalin mutane a takaice muna fata ne Allah Ubangiji ya sa kowa ya zo da gudunmawar da zai bayar ba yawa ba kaɗan kowa dai ya sa hannu a aljihu ya miƙa wanda Allah ya sa mai yawa ne ya bayar mai yawa lin fikzu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah Allah ya da iko bayarwa kuma Allah ya dora ta mizani abinda muka faɗa dai ne Allah ta'ala wa ala da wannan kuskure Allah ya taima subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da ɗan agaji na da ledodinsu za ku gan su tabawa sai dan agaji ne yiko ajeje ba musu
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda malam ya kare haske yanzu a yau an tsaida ita ce ranar da za a kaddamar da wannan gidauniya na tallafa marayu wanda malam ya sha yi magana a kai kuma yau aka ce duk wanda yake da hali ya zo da ɗan abin da ya sauka domin shiga wannan hidima ta marayu yanzu abin da za a gabatar shi ne akwai gabatar da rahoto kan yadda aka tabbiyar da sha'anin abin da aka tara a shekarar da ta gabata wato azumin bara wadda shugaban wannan kwamiti na marayu na ƙungiyar jama'atul risalatul miya wa iqamatus sunna Alhaji Awwal Magaji zai gabatar
tashi mana haba ka
tashi
an agaji yare to shekara goma masu zuwa kuma ya zaka yi kenan sai a kwance an agaji da ke masa ya kata cin ka rike masa to goma masu zuwa ya zaka yi kenan
sai a kwance bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala sayyidina muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da godiya ga yabo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godiya shi godiya da suka daura mana wannan nauyi na daukan gudanar da dawaniya na marayu a wannan kawar kuma ta katawo ba dan koyi ba saboda shi ita jima kanta ba sai wanda aka yi da shi da ta dan ga wasu kai da shi to ala kulli halin dai muna ƙara godewa jama'a da suke ba da dingin gudunma kawai da aka saba to ita wannan harka abin da ya shafi ba da gudunma imma ta kayayyaki ko ta kuɗaɗe akwai buƙata da jama'a suke musu bayanin abubuwan da suke gudana a kai wanda da ikonsa abin da ya faru na shekara ta gabata zan yi kokarin dan faɗe shi a takaice don mutane su yi gudunmawa da suka bada a kai da ita shi wannan kwamiti wannan azumin da ya zo muna shekara uku da kafa mu da ɗora mana wani nauyi da kowace shekara muna bada rahoto amma sai shekarar ta shige ko shekara ta zo za mu bada wani nauyi yanzu wannan abin da aka samu na wannan shekara sai mu dai insha Allah Allah ya kai mu za mu bada wannan bayani wannan rahoton za mu karanta yanzu shine na bara za mu bi shi ɗaya bayan ɗaya kamar yadda yake a rubuce mun shigo shekarar bara da kuɗi na jama'a a hannu naira 40,230 shi ne kuɗin da muka shigo da shi wanda yake banki a asusun marayu wannan kudade ko mun samu ne daga ko hannayen jama'a ko suka taimaka lokacin da aka zo an gabatar da lancin na neman taimako na mutum rayuwa wannan masallacin so biyu na farko an samu gudunmawa ko kuma tallafi na gidauniya na 84,420 sai rana ta biyu dan lancin an yi sau biyu ne an yi na farko aka samu 84,420 na biyu an yi 46,770 sai kuma Alhaji Bamu Malam ya ba wa 'yan kwamitin marayin zakata 50,000 a filin tafsirin nan kuma ake gabatarwa wanda sai haihuwa da gudunmawa su taro da sisi wannan mun tara naira 148,440 saboda haka a wancan shekara muka shigo da kuɗaɗen da yake hannu mun tara kuɗi 369,860 369,860 muka shigo da shi kuɗi a hannu da kuma banki wannan bayan wannan kuma akwai kayayyaki da wanda suke tallafawa na nau'in sutura mun samu atanku turmi guda 40 mun samu shadda 26 mun samu kayan manya sakon wanda daban an ba mu wanke su mun goge su 115 mun samu kaya na yara su ma guda 20 a tsofi kenan a sabon kaya guda 20 sannan na yara mun samu guda 63 second hand sannan second hand na manya mun samu guda 59 hijabai da gini mun samu guda 62 barguna mun samu 11 dan kunne 41 takalma guda 5 huluna guda 25 wannan kayayyaki shine wanda muka zo muka raba su a wannan dandamalin ko kuma wannan bigire na tafsir din nan na masallacin masallacin sunna da ke kan sadar titin sadar a nan cikin garin Azre ga abubuwan mutum da aka yi na kashe-kashen raba kayayyakin mun dauki yawa to wannan kayayyakin ko mun raba ne a gidaje 140 wannan kayayyakin da aka ji mun ambata mun raba ne a gidaje 140 gidajen marayu abubuwan da muka shi domin raba kayayyakin shine mun dau haya tabare mun sai leda da buhuna da sauransu abin da ya kama kudade 700 mun sai recharge card na 1,500 akwai marigayi Allah gafarta masa Malam Kabir Ahmad da marigayi Malam Dada dukansu mun sai musu kayan sallah gidajen su na wanda shafi 125,000 sannan hukumar mu ta watsa labarai wata BRC da social media nan mun kashe musu 700 sannan bare da aka zo aka yi wannan launching ko aka yi wannan gidauniya mun yi hayar kanofi wato rumfa ita ma mun kashe mata 2,000 sannan akwai a marayun mu daga garin Gambaki suka taho suka dauko mota muka biya musu haya na 500 saboda abin da ya shafi abubuwan da aka kashe dan gudanar da raba kayayyakin marayun nan shine naira 47,500 wannan kenan sannan harkar tamu ko da tsaya a nan ba ba rabon kayayyaki ba ne akwai abubuwan hidimar ɗaukar yara a makaranta wanda muka sa su a makarantu daban-daban na cikin wannan gari din makaranta kuma wanda ake koyar da su ilimin arabiya da namo da farko akwai wata hukuma wadda ta aiko wani form na neman tallafi na marayu wanda su shige shekara 11 ba an zo mun cike mun aika da zuwa Bauchi to sai aka dawo mana da takardun cewa akwai buƙatar tunda marayu ne mu nemo injin certificate nasu sannan ma injin certificate kuma da death certificate na mahaifan nasu mu manna cikin wannan form a mai da shi wanda za mu cike ne babu wannan ka'ida ne saboda haka mun tafi local government mun biya kuɗin injin certificate mun je asibiti na Star Hospital mun biya kuɗin death certificate wanda wannan kuɗaɗen sun kama 30,000 daga cikin asusun kwamitin rayuwa ka ɗauka muka biya sannan sai mu zo ɓangaren ko makarantu akwai makarantun da muka sa marayu kamar haka ba makamanta islamiyya muna da ɗalibai guda 12 mun kashe musu naira 60,000 a shekara na tsawon shekara duk wani abin zan faɗa na tsawon shekara ne akwai makaranta mai suna Ibn Qayyim muna ɗalibai guda 8 su ma mun kashe musu kuɗi 76,500 sannan wani ɗan hajja muna ɗalibai guda 4 mun kashe musu 48,000 sannan Ka'ab bin Malik muna ɗalibai guda 4 mun kashe 32,860 akwai ɗalibai wanda suke makarantar gabaki su ma marayu ne mun kashe musu 17,500 akwai Abdullahi ibn Mas'ud ɗaliba guda 1 wato makaranta mai suna Fatima Jarma wannan mun biya mata 7,500 saboda wannan bigiran muna da jumlar kuɗi 272,060 idan muka ɗauko wancan kuɗi na 272,060 muka tara da rabon kaya ne da aka kashe 42,475 ya kama 319,860 saboda haka mu kuma muna da kuɗi a hannunmu 369,860 idan muka kwashe 319,860 zai ba mu sauran abin da muke da shi a cikin asusun marayu muka taho da shi 50,000 sannan ba mu tsaya a nan ba akwai wata bayar Allah da ta kwanta a asibiti a FMC ko? Mareni ya ce ita ma ta yi jinya mai tsayi wannan mu ƴan kwamiti ne a junan muka san mu yadda muka yi muka gudanar da ba hidimar maganinta sannan kuma akwai wata bayar Allah mareni ya ita ma an ba da ita za a yi aurenta abin da ya rage kayan ɗaki ne rage kayan ɗaki da suka tifa da kulalluka a sauransu wanda ta kama da kofar tarsa da za ta yi tunda an ba da ita sau biyu ana bar ita saboda babu kayan ɗaki ba a samu aure da ita ba amma cikin ikon Allah da su sami ta gaya mana kukanta har ta tafi neman taimako wajen wani bawan Allah ya nuna shi zai iya taimakonta amma sai ya yi amfani da ita ita kuma a wannan lokacin ta ce tunda Allah ne ta taɓa yin wannan abu ba ta yi ba saboda haka lokacin da muka samu wannan labari sai muka ce kar ta sake zuwa wajensa insha Allah za mu san yadda za mu yi maɗa mata wannan kayan ɗaki kuma mu kai ta gidanta insha Allah kuma wallahi haka aka yi a juna muka tattara kayayyakin muka sai suka tifa da sauransu ba tare da mun taɓa susun marayu ba aka kai ta gidanta saboda haka a takaice wannan shine ayyukan wannan kwamiti da fatan Allah saka wa kowa da kowa da alheri wannan rahoton shekarar da ya gabata ne insha Allah bari mu kamar yau haka ko za mu gabatar da wannan rahoto in Allah ya yarda muna godiya kwarai da gaske da irin taimakon da ake taimakawa kamar yadda aka saba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullah a takaice jawabin shugaban kwamiti malam awal magaji kafin a je ga lancin zan koma ga shi a sheikh malam magaji babba suleiman domin ya ɗan yi tambihi dangane da wannan lanci da za a yi na ko minti biyu zuwa hudu a karamar kallawa
tambayi kan ai mun yi an yi tun a kan gaba ko? ha an kuma ha guda ita da auna da tun fuku bi sai lafiyan kuma ya bukal kuma ya bukal inna ma ya bukal wa na nasu kun ashe ma kun haddace aya ko waye kushin baki ma kansa
shi ce to masha Allah kula masha Allah abu na gaba shine kaddamar wannan wadda a cikin kaddamawar waɗanda aka ba su takarda akwai mutanen da aka rubuta musu takardu tuni wasu sun riga sun kawo tallafinsu daga ciki akwai honorable awala abdu balade wadda ya aiko da shadda turmi 30 a mai ɗan yadi goma guda uku shine yadi 30 sai barguna guda 10 sai turmin atamfa guda 15 sai kuma kayan yara sabbi su ma guda 5 wannan su ne abin da honorable awal abu balade ya kawo sai shi ma honorable zakariya sana mai gero ya kawo shadda turmi 5 da kuma turmin zani 10 sannan akwai Alhaji Umar Ruje Hassan wato chief protocol na mai girma gwamna shi ma ya aiko da kuɗi naira 100,000 sannan akwai Alhaji Jaura Gari wadda shi ma ya bada naira 20,000 sannan akwai Alhaji Ali mai hatsi wadda aka fi sani da Alimilla ya kawo naira 20,000 sai honorable Shamsu Hadi Aliyu ya kawo naira 10,000 sai kuma akwai wadanda an rurrubuta musu takardu wadanda har yanzu dai sakon su bai zo ga isowa ba, kamar mataimakin gwamnatin jiha da sanatan mu na yankin Bauchi ta Arewa da kuma honorable Usman Adamu Sufi, to da irin su Alhaji Baba Malam da dai da yawa daga cikin su gashi nan wadanda an aika musu takardu, inda a yanzu wadanda suka zo wakilan su sai su zo domin su gabatar da gudunmuwar su. Daga ciki kuma akwai Alhaji Yahaya Farar Tafiya wanda an san shi shima mutum ne mai kokari wajen harkar addini da kuma kula da lafiya da kuma ilimi na marayu, yana daga cikin wadanda za su zama co-launchers a wannan wuri, kuma ya sami isowa. Don haka ina ga bayan na kaddamar da abin da aka samu a yau an sami kuɗi ta wajen wanda ake tattarawa da waɗanda suka ba da kuɗi da kayayyaki, kuɗi an samu naira 23,895, sannan ta banki an sami kuɗi naira 12,000, daga wasu bayan Allah Muhammad Sani 1,000, Awwal Umar 500, Malam Ahmad 3,000, wani bawan Allah 2,000, wani bawan Allah 500, sai wata baiwar Allah Hajiya Abdullahi naira 500, shi ne 10,000. Sai kuma wani sako shi ma ya shigo daga wajen Malam Ahmad Alhaji Hasko na naira 5,000. Sannan akwai wani bawan Allah yanzu ma ya fiko min ta hannuna kuɗi naira 4,000, ya ce 1,000 na mahaifiyarsa ta rasu a sa ta a cikin addu'a, 1,000 ma na mahaifinsa, 1,000 na ɗansa da ya rasu babban ɗansa, sannan kuma 1,000 nasa. Sai kuma ta gidan shugaba da zuwa an kira ni an bani wannan kuɗi naira 2,000, shi ma wata baiwar Allah ne ta kai gidan shugaba ta ce a sa a kwamitin marayu. Don haka yanzu za mu je ga shi Alhaji Yahaya Farar Tafiya da alamar zai ce wani abu.
Shugabanni nawa, maluma na, kuma iyaye na, Allah ya saka muku da alkhairi. Da wa'annan bayan Allah da suka zo jin wannan tafsir din, maza da mata da ƴaƴanmu da kannanmu da iyayenmu da kakanninmu, Allah ya mai da kowa gidajen su lafiya. Allah ya ji kan malumin mu, Allah ya ji kan malamin Kabiru, Allah ya haske kasarsa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. Malam, ayyukan da kuke koya mana da kan koyi da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba abin da zamu ce muku sai dai mu ce muku Allah ya saka muku da alkhairi, Allah kuma ya ba ku abin da kuke neman duniya wa lahira, Allah ya ba ku gidan aljanna. Malam, jazakallahu khairan, masha Allah, badallah.
To masha Allah, akwai sakonni, akwai sakonni da ya shigo gare ni kamar haka. Da farko akwai Alhaji Falala Adda, mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi, ya yi mun tafi cewa sakon da ya ce zai bayar ni ne yau ban je gare shi ba, insha Allah gobe za a karɓo wannan sakonsa, amma dai bai ayyana ko nawa ba ne. Sannan akwai baiwar Allah nan da take taimakawa duk shekara, wato mahaifiyar wato shugaban ƙaramar hukuma tana Bauchi, ta dawo daga Umara, ita ma sakon ne dai ina jin yana hanya, dan ta an bayar ta tashar yankari ne ta yin har yanzu dai direban mai kira ni ba, insha Allah in kayan su zo gobe za a gabatar. To wannan dai su ne sakonnin da aka turo min. Sai kuma yanzu wani bawan Allah ya gashi ta waya ya tura kuɗi naira 2,000 a kwamitin, ya min tes ɗin alaɗinsa, to Allah ya saka masa da alkhairi. Ban sani ba ko da waɗanda suka zo wakilai na waɗanda suka turo su, inda akwai wanda ya zo da wani bayani na wakilci sai ya zo ya gabatar domin a ji wannan sako. In kuma babu wannan kuɗi da ake tarawa da wajen ɗan agaji, suna nan suna ta tattarawa, insha Allahu in an gama tattarawa abinda aka samu a wajen mata da nan ko da gobe za a faɗi cewa ga abinda ya sauwaka. To wannan dai shi ne a akwai takardu da jama'a da dama da suka rubuto zuwa yanzu mun samu takardu na neman tallafi wajen sama da 600 jama'a su yi la'akari da haka akwai takardu na neman a sanya yara a makaranta su ma muna da su sun kai wajen 30 waɗanda duk marayu ne wata za ta ce wallahi ayyanta ba su karatun boko babu na arabi suna so a sanya su a tahfiz yadda wannan kwamiti yake to duk akwai waɗannan bukatu da dama da kuma wasu marayu ma da suke gidan haya a cikin takardun akwai wanda suka rubuto suka ce za ka an kore su a gidan hayan da suke saboda ba su samu na sun biya ba a wani gida na alfarma aka ba su na yan wani takaitaccen lokaci to duk wannan kwamiti yana la'akari da haka na ga sai tambayoyi ba za su yi ba yawa akwai makarantu ai makarantun suna taimakawa shugaba bai yi bayani wani ana samun discount duk makarantun nan da shugaba ya zayyana suna ba da discount suna rage kuɗi in sun ji marayu ne saboda wasu makarantun ma ai suna da ɓangaren tallafawa marayu wannan shi ne kuma da wanda ya ga zai ɗauki nauyin wasu ɗalibai marayu zai iya tuntubar kwamiti domin a ba shi yawan ɗaliban ya san musan nawa ne zai ɗaliban da zai ɗauki nauyinsu to wannan dai a takaice shi ne don haka sai akwai masu neman addu'o'i akaramaka Allahu da dama masu biyan buƙatu da dama marasa lafiya da dama masu neman aure mazaje na gari da masu neman mata na gari da kuma ɗalibai da suka yi jarrabawa suna neman sakamako mai kyau Allah a sanya su a cikin addu'a kowa Allah ya biya masa buƙatunsa na alkhairi don haka malam zai yi jawabin rufe wannan al'amari sannan kuma sai ya gabatar mana da jawabi.
Addu'a da ke
masu neman mata na gari da masu neman mazaje na gari ko ku neman listin su ma sai ku haɗa su Allah ya ba da dacewa sallallahu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وثبت أقدامنا على طاعتك واهدنا سبيل الرشاد اللهم اجعل الجنة مأوانا ولا تجعل مصيرنا إلى النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.